Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muka sake dawo a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya, hukumar jihar Taraba sun koka kan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da addabar su ba dare ba rana wajen yin garkuwa da mutane da tarwatsa garuruwansu. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Alhikaya, inda matasa suka koka kan yadda 'yan fashin daji suka hana su shiga gonaki. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki.
Masu sauraro, da fatan ana shan hantsi lafiya, ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar Niger, sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta, biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa ta yammacin Afirka, wanda ya kai ga hanɓari shugaban ƙasar mai ra'ayin Faransa. Wannan sanarwa ta Macron na nuna alamar Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan wannan juyin mulki, wanda bai sa Faransa ta janye jakadanta da ke Yamai ba, duk da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi. Macron ya faɗa a wata hira da kafar talabijin ta ƙasar Faransa, ba tare da yin cikakken bayani kan yadda tsarin zai kasance ba, cewa Faransa ta yanke shawarar janye jakadanta. Cikin wasu sa'o'i nan gaba, jakadanmu zai fice ya koma Faransa tare da wasu jami'an diplomasiyar ƙasar, ya ce. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce sojojin Somalia sun samu babban ci gaba a yakinsu da 'yan ƙungiyar Al-Shabab. To sai dai kuma ya yi gargaɗi cewa ƙungiyar ta'addancin tana iya fantsama cikin yankunan da ba sa ƙarƙashin ikon gwamnati, da yake magana da manema labarai a Djibouti. Austin ya ce ci gaban da dakarun na Somalia suka samu bara kawai ya ɗara wanda suka samu cikin shekaru biyar da suka gabata. A matsayin ɗaya daga cikin jerin abubuwan da Austin zai yi yayin ziyararsa ta farko a nahiyar ta Afirka a matsayin sakataren tsaron Amurka. A jiya Lahadi, Austin ya gana da shugaba Hassan Sheikh Mahmud a Djibouti. Da farko dai Austin ya gana da shugaban ƙasar Djibouti da ministan tsaron ƙasar, sannan ya gode musu da baiwa dakarun Amurka matsugunin da suka kafa sansani na Afirka da ke taimakawa dakarun Somalia a yakinta da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. Austin ya ce Amurka bata ci gaba da ayyukanta na yaƙi da ta'addanci da dakarun Nijar ba, amma ta gudanar da ayyukan leƙen asiri da bincike. Gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokozhin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu, sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu hare-haren jiragen sama da Rasha ta kai a harsan da ke ƙarƙashin ƙasar a jiya Lahadi. Ya ce dakarun Rasha sun farma mazauna birnin Barisle, inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku, cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda. Wani harin sama na daban a garin Lviv kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya, a cewar Prokozhin. Al'ummomin biyu suna sashin Ukraine ne na yankin Kherson, wanda ke gabar yamma da kogin Dnipro. Dama can Rasha kan kai har-haren jiragen sama a birane da ƙauyuka da suka hada da birnin na Kherson daga can tsallaken kogin. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Al'ummar jihar Taraba sun koka kan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da addabar su ba dare ba rana wajen yin garkuwa da mutane da tarwatsa garuruwansu. Rana 'yan sandan jihar Taraba ta ce 'yan bindiga sun shiga wasu garuruwa inda suka yi garkuwa da mutane kusan 21 tare da kashe guda ɗaya. Wakilin Malado Salisu Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Aran da yi sun maida ƙauyukan ƙananan hukumomi guda uku zuwa hudu a jihar Taraban sansanin su hadama da Tarwatsa ƙauyuka a kalla 30 ko fiye da haka a tsakanin ƙananan hukumomi guda hudu na jihar Taraban. Komandan Babangida na ɗaya daga cikin komandodi na jihar Taraban wanda ke jan ragamar ƴan kungiyar sa kai wato Hunters a jihar Taraban kuma na ɗaya daga cikin wanda ke fafutukar ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ya shaida mana cewar
gefen Bali da Sinkani da Hardokola wajen Yoro abunda yake wa gefen Kona duwatsun to nan wannan wuraren ne to amma yanzu dai cikin iko Allah muna shiga daga yankin Bali Sinkani muna shiga wannan dazuzzuka lalle muna operation cikin iko Allah kuma ana nasara.
Ƙauyuka nawa ne kuka samu su waɗannan masu garkuwa da mutane suka mai da shi sansanin su?
Ƙauyuka yanzu inda lissafa maka sun fi 30 duk inda muka sa gaba shine kaman Kondo da garin Bakamano.
Abubakar Sadiq dake yankin Gamfur wanda aka yi garkuwa da ɗansa kuma aka tarwatsa yankin nasu gaba daya wanda shi ma ya sha da kyar akan lamarin yayi mana ƙarin haske sakamakon faruwan al'amarin.
Kin gari ma suna zuwa da binigogi suna ta yawa kin gari an ta gari wata ta duru amma ba wanda ya yi sai zo na kin gari sai ta duru wata ta fara gari ya roka da kowa ma da shi kowa ko ba ya rasa wannan yankin na kan gaskiya ba jama'a kowa ma yana kin gimani.
Alhaji Mai Gandi Manu Kai Gama dake zama sarkin Kai Gaman Garbace dai shi ma yayi mana bayani tare da ƙarin haske akan yadda ƴan bindigan suka addabi yankin nasu.
Abin da yake faruwa shine wannan mutane su zo tuyi depo a Garbatau is Dakashin don sai su zo wurin mu su yi bannan su ya bina da sun zo su yi bannan har waɗansu ma sun shigo area na dajin wurin ne kalmar ni kuma suna aiki da security koyaushe na gaya musu report ɗin har ya je wurin gwamna ma to mun shirya ƙasa za mu yi aikinmu da mun saba yi.
SP Usman Abdullahi wanda ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban shi ma ya tabbatar da yadda masu garkuwa da mutane a yankunan suka addabi waɗannan ƙananan hukumomi guda uku hadama da tarwatsa ƙauyuka aƙalla 30.
Ɗan bindiga suka shiga ƙauyen garin Hamidu wanda ke ƙarƙashin ƙarar Bali inda suka yi garkuwar mutane kusan 14 wanda aka yi a ɓangaren Daka inda ƴan bindigan suka nan ma suka mutum guda 7 a yayin ɗaukar su wannan daren aka samu wani ɗan banga wanda ke ɗauke da bindiga ya fito gidan shi da ɗan shi mara lafiya da zai kokarin kai shi asibiti a cikin garin Daka suka yi an tabu da wannan bindigan kuma suka harbe shi a nan da yarsa ransa.
Wannan al'amarin matsalar rashin tsaron da ya sake dawa sabuwa a shirin arewa maso gabashin Najeriya musamman yankin jihar Taraba inda masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka dawo da lamuran su sabo a wasu yankuna da ke wasu ƙananan hukumomi na jihar Taraba. Wani sabon salo ma da masu garkuwa da mutanen suka fitar sukan iya turo muku lambar account na banki domin ku tura musu kuɗin fansan nasu a ciki. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Sauyin yanayi ya haifar da wutar dajin da ta yi barna ma al'ummomin Maui da yankin Mediterranean a bazarar bana wadda ta yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da galabaitar da ma'aikatan kwana-kwana sannan kuma ta daɗa janyo buƙatar samun mafita ga matsalar. Wani kamfanin ƙasar Jamus ya samar da wani tauraron ɗan adam ɗin da zai iya gano wuta daga can sararin samaniya. Sannan kuma kamfanin Microsoft na amfani da wata fasahar AI da ke iya gano inda gobara na gaba za ta tashi. An tsara na'urar ne ta yadda za ta gano matsaloli a cibiyar kai ɗaukin gaggawa da ke ba da alamar an samu matsala inda ma'aikata za su tabbatar da ko hayaƙi ne ko kuma wata matsala ta daban. A ƙarshe, a jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da manyan 'yan kasuwar Amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyara da ya kawo nan Amurka na tsawon mako guda, inda suka tattauna a kan irin damarmakin kasuwanci da ke akwai a Ukraine. Zelensky ya ce 'yan kasuwar da suka hada da Michael Bloomberg, Larry Fink da Bill Ackman duk a shirye suke su zuba jari mai tsoka wajen ganin an sake farfado da Ukraine bayan yakinta da Rasha. Shugaban na Ukraine wanda ya wallafa hotunan ganawar tasu a Telegram ya ce 'yan kasuwan na Amurka da masu zuba jarin sun tabbatar da shirinsu na zuba manyan jari a ƙasar, wato a ƙasarmu da zarar yakin ya ƙare sannan sun samu tabbacin tsaro.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashinmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu raro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Da ke tuba abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Ta suka hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sago a jihar Kebbi. matasa sun taru a zauren kamar yadda aka saba ji, inda suka koka da cewa miyagun iri sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na buƙatar ɗauki daga hukumomi don kara kan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawan Najeriya cikin kuncin rayuwa. Rayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane dai akalla su samu su riƙa yin barci da ido biyu rufe. Mamakon je mun fara duba hanyoyin motsi ya fi laɓewa wajen kare kai daga tarkon miyagun irin maimakon zama a sunkuru don tsananin fargaba. Matasan su haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida ɗan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan Umaru attack akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba.
To don Allah, ku da kuke kusa da su, ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su.
Maganar ɗan ta'adda ta yaya za a yi, misali wanda yake bisa akwaya yake zai kara da raƙumi, kana ganin zai ci riba? Ai, ba wata hanya da muke da ita wanda yake a hamman samu sau da zamu ce bari mu kamu wani, mu yaya za mu yi ma mu samu wurin zamu ɓoye da muke, ta ina za mu samu wurin zamu laɓe? A'a, amma samu a su wuce ba su gan mu ba a koyaushe. Su suna da suna warkasar abin da ke cikin duniya, abin da ke bayani, su suna ganin ba mu ganin su, suna da makami ba mu da shi, ta yaya za mu yi mutum kare su? A'a, sai dai a shi ƙarfin tsari ne na Allah da ya ga dama ya tsare mu da ƙarfin addu'a da kullum Allah jin kukan mu, shi ne yake ba mu damar wutana ka samu ɗan abincin da za ka ci har ya zama to ko wani saman zai ya san maka. Amma ba wai don muna da wani ainihin makami koko wani garkuwar za ka zata kayan tsakamu da su ba. Allah ne kawai
ya ga dama ya tsare mu. Abin da nake faɗa ba mamaki wata rana an taɓa yin kamar wani ƙwazo. Aka ce kai mutanen na yau ba za mu yadda ba, za mu je mu yi noman mu ba wanda ya sai taba mu, aka fatattaki su waɗannan miyagun irin.
To wannan dai zuciya ko ta tarihin koye ka dai mutum dai bai tuma ya faɗa ne ya ce kuma ya babu ko a ce sai kai hito, saboda dai a tunanin mu kullum tsalle ɗaya ke faɗa rijiya amma sai an goma ba a fito ba, saboda haka duk wanda ya ce zai tunkare su to shi ya fi san abin da zai yi.
Ina zuwa Isa ko Yahuza kuma waye ne yake da ya fahimci tambayar nan tawa wanda watakila ba zai razana sosai yadda Muhammad Bara'u ke cewa tsalle ɗaya ake faɗawa rijiya ba.
Idan na fahimce ka kamar Malam Umar Fama ne ke magana, kamar idan na fahimci Malam Nasiru maganar da tambayar da kake yi, kamar shin mun taɓa yin wani gangami kamar da wannan garuruwa namu da waɗannan matsalolin suka dame mu, mun taɓa yin wani gangami aka yi haɗa ƙungiya aka ke kai yau? Kowa sai ya fita bakin daji an je an yi noman nan gaba ɗaya duk inda matsalolin da suke a tarba ya zama sai an yi an gama, haka yake magana ina? Yawwa, to gaskiya wannan baya yiwuwa ne gare mu. Abinda ya sa na gaya ma ko da mun yi wannan gangamin don mun taɓa zama muka yi wannan shawarwarin na cewa ya kamata mu je, na farko ƙalubalen da aka kawo waɗanda aka turin jayar masu ba da shawaran aje shi ne, na farko makamansu da namu ba ɗaya ba, abun hawansu da namu ba ɗaya ba. Sannan abu na uku shi ne duk lokacin da aka yi wannan shukar, misali nan an sa masara, nan an sa dawa, nan an sa wake, ka san yau da gobe za su girma ne. Yawwa, kamar yadda muke ba da bayani na ce idan muka yi wannan gangamin muka samu nasara, muka je muka yi noma muka shuka, na ce maka ka san yau da gobe shukocin da muka yi kamar irin dawa, gero, masara, waken suya, abubuwa ne waɗanda suna girma sai duhu ba kaman kankana ba. To idan ya dama wuri ya yi duhu, su kuma suna amfani da wannan daman da sai su zo su kwanta, za su iya su yi sati ciki ba ka sani ba, suna da fafenka su jiran kawai suke lokaci ɗaya ka zo su kama ka su tafi da kai daji. To kaga abin har wa yau an sake koma yar gidan jiya kenan.
Wato ina fatan na amfani kenan, za su iya zauna guda suna fakon mugun aiki da za su aikata.
kamar ma mu abin da muke tunani kamar a dubarbarin da suke zuwa tare da su shine ma Nasiru misali idan wuri ya kai tsawon kilomita 10 sannan da kyarka ji mutanen nan sun fito kasa da mashin 10 kuma duk mashin za a samu mutum uku ne ki kai duk mashin mutum uku overload kenan haka suke tafiya yawa to kaga idan mashin 10 suka fito kaga uku uku so 10 a kalla kaga mutum 30 kenan so za su yi group uku wasu za su tare haka wasu za su tare nan wasu za su tare nan ya zama ko da zaka shigo wannan kalmar taka da nake jin kana yin fada za su muku kofar rago kake cewa ko menene
kofar rago
yawa za su muku kofar rago sai ya zama kai kaga biyar nan ko kana tunanin ai su kadai ne gudun da zaka yi ko da zaka yi sun sa ku tsakiya kuma kowanne da babban makami babu inda zaka je za su kama ka ne wallahi idan kaga jiya aka dawo da wasu kannan mu in kaga yaron nan wallahi da kasan skeleton haka yaron yake naman jikin shi ya kare ya tafi wallahi yaron yanzu ma haka yaron yana kwanci ko kaga irin wannan da kaga an yi manaka aka yi wakwa wannan aka yi wannan yanzu ne zaka razana ai maganin dan ta'adda maganin wani ne ta da zauna tsaye maganin wani sheidani na gari maganin wani dan abun nan wallahi sai hukuma babu yadda za a yi sibila ya maganin wannan matsala wallahi mu ba za mu iya ba amma dai za mu ita iya kokarin mu da addu'a da kuma magiya wurin waɗanda suke da hannu ruwa da tsaki ai gwamnati in ba Allah ba babu wanda ya fi karfin gwamnati
yawa
mun dauka na'am
ga da zuwa ko wanda yake cin mana akwai wasu wanda suka yi hijira zuwa wari a jihar Rivers ko
eh kware kuwa malam Yahuza kenan
eh Yahuza yi mana bayani shin me da suka tafi warin garin matatar man fetur kenan me suke yi a can
to dole ne su je su ganyi kwadago ƴan ƙauyukan da kenan ba za su zuri haccan ba inda dai baki inda suke noma rogo din nan to kaga nan ne in aka danyi kwadagon aka dan samu kuɗi to sai a turo ma iyalai rogon nan ga manyan motoci da zai zo gidaje a dan samu a samu abin samu bakin salati saboda in ba sun yi haka nan ba kaga ma gidan ya
fara no mana ba ba kudancin Najeriya suka tafi ba wani waje ne daban komai
eh kudancin Najeriya sun je kudancin Najeriya ne
ore yake fada
eh suna yankin ware
okay ore ai
kaga tana gabas da Ibadan kenan
eh kudu maso yamma ne inda ake zuwa ake so goro ne kenan
yawa to in suka yi aikin kudi suka samu to shine za a sai garin kwanci sai a turo da shi a samu mutum ɗaya sai a yi kudin mota da kudin garin nan da zai kawo sai ya kawo kuma sai a dan ba mu iyalai ana jikawa ana ci domin a samu a rayu
to yanzu shikenan bari mu je babi na karshe gaba daya wato za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi maganarsa ta ƙarshe yadda muka yi wannan zantawar hanyar mafita kowa zai duba me yake ganin zai samar da mafita a dawo yankin ya zauna lafiya tattalin arzikin yankin ya dawo mutane su riƙa barci da ido biyu a rufe bari mu fara daga Isa L. Usman yi mana bayananka na ƙarshe a wannan zauren.
Assalamu alaikum malam Nasir magana ta ƙarshe wadda zan yi ita ce wadda nake tunanin idan aka yi ta za a samu mafita shi ne a zo da jiragen sama da motocin ƙasa na sojoji a shiga dajin nan na Baruba da sabon birni da makini a rarraji ɗan bindiga nan to insha Allah za mu samu sauki kuma kasuwanci zai dawo arzikinmu zai dawo.
Ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin ɗan Umaru a ƙaramar hukumar Dankowa Sagoda ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Assalamu alaikum.
Da Nasiru Adamu Elika ya yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridin Najeriya.
Sharhin jaridin ne da The Real Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu hafsan sojoji da aka kora shekaru 7 da suka gabata a rundunar sojan Najeriya sun aiki da kokensu ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Abdul Fattah Muhammad na daya daga cikin manyan hafsoshin da aka kora su guda 38 a shekara ta 2016 inda kuma kotu ta umarni tsohon shugaba Muhammadu Buhari ya maida su a kan mukamansu amma kuma yayi fatali da umarnin kotun. Yanzu dai Abdul Fatah Muhammad da sauran hafsoshin sojin 37 suna neman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da mutunta umarnin kotun. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka wata babbar kotu da ke kasar Amurka ta dakatar da umarnin da wata karamar kotu ta baiwa jami'ar Chicago da ta mika takardun makarantar shugaba Bola Ahmed Tinubu ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wanda ke kalubalantar zabe a gaban kotu a Najeriya. Wannan umarni dai ya biyo bayan daukar kara da shugaban kasa da kuma lauyoyinsa suka shigar a wata kotu da kasar Amurka, abinda ke nuna cewa yanzu za a dakatar da umarnin da wani magistrate mai suna Jeffrey Gilbert Shivair da ke umartar jami'ar Chicago ta mika takardun shugaba Bola Ahmed Tinubu. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa bisa ga duka alamu dai akwai wata munamuna da shugaba Bola Ahmed Tinubu ke neman boyewa game da takardunsa na jami'ar Chicago bayan da shugaban kasar ya dauka kara game da umarnin da wata kotu tun farko ta bayar na cewa ya mika takardun nasa ga Atiku Abubakar. Tsohon mataimakin shugaban na Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana cewa akwai ƙanshin gaskiya dangane da zargin da yake cewa takardun shugaban kasar na halartar wannan jami'a akwai ayar tambaya a kai. Sai kuma jaridar DZ daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara albashi da kashi 35 da kuma kashi 23 na malaman jami'o'in Najeriya. Wannan ƙari da gwamnatin tarayyar ta yi dai ya shafi malaman makarantun jami'o'i da na kwalejojin kimiyya da fasaha da na kwalejojin ilimi. Ha kuma gwamnati ta bayyana cewa za ta biya malaman ariya tun daga watan Janairu na wannan shekara da muke ciki. A farkon shekarar nan ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsohon shugaba Muhammadu Buhari ta yi ƙarin albashi da kashi 40 cikin 100 ga ma'aikatan gwamnati, amma kuma ta ƙi yin haka ga likitoci da kuma malaman jami'o'i da sauran makarantu na ƙasar. Sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai jami'an tsaro sun ceto wasu ɗalibai na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Gusau a jihar Zamfara wanda 'yan bindiga suka sace, wanda aka ce tun da sun kai ɗalibai guda 8 kawo yanzu. Tun da farko dai ɗalibai guda 6 ne aka bayyana cewa an ceto su tun a ranar da aka sace su. Ƙarshen sharhin jaridar kenan. A huta lafiya.
A gaida Babangida. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaice, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar Niger, sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta biyu bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa ta yammacin Afirka, wanda ya kai ga hanɓare shugaban ƙasar mai ra'ayin Faransa. Wannan sanarwar ta Macron na nuna alamar Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan juyin mulkin, wanda bai sa Faransa ta janye jakadanta da ke Yamai ba, duk kuwa da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce sojojin Somalia sun samu babban cigaba a yakinsu da 'yan kungiyar Al-Shabab. To sai dai kuma ya yi gargaɗin cewa kungiyar ta'addancin tana iya fantsama cikin yankunan da ba sa ƙarƙashin ikon gwamnati, da yake magana da manema labarai a Djibouti. Austin ya ce cigaban da dakarun na Somalia suka samu bara kawai ya ɗara wanda suka samu cikin shekaru 5 da suka gabata. Gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokhorin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu, sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu hare-haren jiragen sama da Rasha ta kai a harsan da ke kudancin ƙasar a jiya Lahadi. Ya ce dakarun Rasha sun furma mazauna birnin Barisley, inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku, cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda. Wani harin sama na daban a garin Love You kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya, a cewar Prokhorin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku jo sabokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Aisha Ma'az da ta karanto labarai, sai kuma Salaman Abu da daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.